Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma yin sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. To a yau 23 ga watan Yuli na shekarar 2024, shirin yau da gobe ya jiyo ra'ayoyin matasa akan halin da suka tsinci kansu a rayuwar yau, da zare da abawa akan hikimar samar da shaidar daura aure a kotu. Shirin na kuma dauke da hira da wani bako da aka gayyato, har ma da wani girki da ba a ba yaro mai kuya a bangaren kwalama. Dan haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Kake masu sauraro, yanzu ba tare da bata lokaci ba zan koma gefe in bar ku da wakiliyar mu a Ghana, Hawwa Abdulkarim, inda ta fara da jin ra'ayoyin wasu matasa kan halin da suka tsinci kansu a yau. Hawwa gare ki.
Yau ma shirin zai fara da jin ra'ayoyin matasa, sannan mu tattauna da babban lauya akan bambancin auren musulunci da na kotu da ma na gargajiya, sannan mu saurari wakar Adamu A Zango. Sufe ku kawo karshen shirin da kwalama. Matsaloli da dama yana cewa matasa tuwo a kwalya, inda mafi yawancin matasan suka bayyana cewa babban abin da ya fi damunsu shi ne rashin aikin yi, wanda hakan ya fi jefa rayuwar mazan da matan a cikin haɗari. Ku saurare su.
Sunana Ali. Na farko dai, lamarin da ke damun mu matasa da mata a Ghana shi ne rashin yadda. Yanzu ka duba garin duniya ma baki daya ba gaskiya. In ka duba tsakanin matasa da yan siyasa, malamai, sarakai, duka ba gaskiya ba rashin yadda. Sai sa in ka duba abin da ke damun mutane kenan. Yanzu ma in ka tashi da kai yan siyasa ba yadda, in ka zo da kai bangaren kasuwanci ne kuma ba yadda. Yanzu kowanne abin da kai da mutum ka gane shi kana shakkuwa domin rashin yadda. In ka duba social media ko haduwa ma da budurwa ka ce mata kaman kana son ta ma, rashin yadda. Ka duba social media yana deceptive sosai.
Sunana dai Hafsa, kuma ina zama cikin garin Akka. To abubuwa da yawa ma dai in zaka faɗi su ma ba daɗin ji. Kin ga musamman mata na yanzu suna shiga wani hali don samun kuɗi ko to wani hanya ne. Kin ga wani lokaci macen sai ta bar makaranta ba wanda zai supportin ɗinta, dole sai ta yi wani harka daban da za ta samu kuɗi wanda ba shine daidai ba. Wani ma sai ki ga ta dai ta gama karatu babu aiki, tana da certificate amma ba aiki. Wata ma za ta samu aikin amma wai in ta je sai a ce sai an kwana da ita sannan a bata aiki. Wata kuma za a tura ta makarantar, ta je makarantar amma babu safa, sai ta je ta yi wani aiki daban na karuwanci. Sorry to say da sannan ki ga ta samu mafita. To kin ga irin wannan su ne matsaloli da mata ke fuskanta da yawa a cikin garin mu nan, wanda dole mu fito mu nuna ma duniya irin wannan abu da muke fuskanta.
Regarding neman aiki is very worrisome, because mostly matan Ghana yanzu wanda su samu arziki ko ta wani hanya wanda su sai da mutuncinsu ko yadda su ne su nemo arziki. Kuka duka duba ma yawanci ma suna quit makaranta wanda suke gida don a nemo arziki, with the notion that yanzu ko ta gama jami'a da takardunka da qualification kamar zai sai su bukaci su amfani da su sannan su ba ka aiki. Wani da shi ne dalili da ke sa mata yanzu ba ruwan su na da zuwa makaranta.
Sunana Masud Said Wakat. Sance da kuka lura Ghana na cikin garukan da suke da kokari da neman ilimi amma yanzu hakan da nake magana ba haka kuma bane yanzu our major problem in Ghana nan samu ce rashin aiki na'am isa ya bar matasa kowa na fama hankalin kowa ya zama labarin kudi abinda muke fuskanta kenan rashin aiki sai hankalin kowa ya zama kudi kana da good idea ko ka kawo ma ba za ka in baka da kudi ba za ka tanka ka ba ko kai boku kana da degree kana da masters in baka da kudi ba za ka tanka ka ba ina ga masala da muke da shi yanzu haka kuma kenan
sunana Abubakar Fatima Zara kiya yanayin da mu mata muke fadawa ta hanyar sharri da alkhairi didde ko nace da jan ido kawai dai ta samu uje ko ta wani hanya ba a damu ba gaskiya abun duba ne kuma kamata yayi a tashi sai a magance wannan lamarin ba ga matan gidan da ba su aiki ba ba ga wanda aka tura makaranta jami'a sai karatu ba to tare she ka ga in matan nan ana karatu a makaranta
to sunana Sani rashin aiki shi kuma da rashin hankuri wai ne nan bai da aikin yi balle ya samu abinda bai yake tunanin ya samu kuma yana son yayi wani rayuwa da maybe samun shi kai yayi wani rayuwa ba shi ke kawo irin wannan abu ne haka nake gani dai
assalamu alaikum sunana Honorable Muhammad Mahfuz Bashir to anawa ra'ayin abinda ke kalubalantar matasa mata da maza shine su tare da yawa sai kaga matasa kara zube babu wani aiki yi da ce suna da aikin yi da mishi ya tashi da safi ya je aiki ya komo da dare ya shige ɗakin sa wannan ina ganin cewa zai fiye mana mu matasa amma to lamarin na ƙasa ne kuma ya zo ya canza gwamnatin ƙasa ma da kanta ba ta wani haifar da wasu ayyuka da matasa za su iya sa kansu a ciki ko shine wanga ke tusa matasa cikin wani halin da ba bai kamata ba wasu matan ko sai kaga suna biye-biye mazan kuma shaye-shaye da wasu halaye haka
To madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu koma ga Hawwa'u inda ta dora da hira da wasu baki da ta gayyato a cikin shirin da suka rawar zare da abawa game da shaidar aure da ake samu a kotu da muhimmancin aikin likita a gargajiyance
yau na tare da babban bako lawyer Tanko babban lawyer ne a nan Ghana kuma lecturer ne a babban jami'ar koyar da ilimin aikin jarida za mu tattauna akan masaloli da ya shafi ko kuma shari'a dake cikin aure barkan mu da kasancewa da kai assalamu alaikum da fatan kana lafiya
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hawa
dan so ka gabatar min da sunanka a takaice
Sunana Zakariya Tanko Musa
to akwai wani abu dake cima al'umma tuwa a Korea a wannan zamani shine sai a ce idan an daura aure a masallaci dole ne ya kamata a tafi kotu kuma a sa takarda saboda irin wasu kananan maganganu dake tashi to wannan menene ainihin amfanin wannan
to lalle shi kasan Ghana shari'an Ghana ya amince da aure iri uku shine auren Muhammadiya na musulmai auren gargajiya da aure kuma wanda ake kiran shi ordinance marriage shine wanda ake zuwa aje kotu ko aje registry aje a registrar to shi auren ordinance shi abinda yake akwai ne shine idan ka je kai aure na ordinance wato shi wannan namiji guda matan ka guda one man one wife
misali baka iya
ka bi baya ka je kai wani sabon aure idan ka je kai wani sabon aure ka taka doka ana iya akama ka akai ka ai maka
hukunci
kan shari'a auren gargajiya namiji yana da daman yayi aure ko da wanda iya karfin shi dai bashi sannan kuma
bai da adadi
sannan kuma akwai na Muhammadiya aure
na musulunci
amma duka wadanga auren ka iya kai na gargajiya kaya kai na musulunci amma in kana so wato ya samu wani karfi koko idan wani zanci wani abu ya tashi wata rana da zaka iya kaje gaban kuma ai maka wani adalci ya kamata kaje ka register wannan shi register nan in kaje ka register abinda register nan wannan bai cire auren gargajiyan nan ko auren Muhammadiyan nan bai cire shi ya koma da shi ordinance marriage yana nan dai kan dai batun auren gargajiya ko na Muhammadiya amma ka register amma idan kai auren Muhammadiya ko kai auren gargajiya she ka koma ka bar wurin nan kaje yanzu ga kaje ka register kan ordinance kenan wannan auren gargajiyan nan ya share kenan
kaman misali ka bada misali
so kaman misali kai ne kaje ka aure kai da matanka a masallaci an daura muku aure a masallaci she ka tashi kuka je kuma court kuka je kuka sign wannan sign nan da kuka je kuka sign daga court nan ya maida wannan auren nan ya cire shi auren Muhammadiya ya koma da shi kan aure ordinance wannan lokacin nan shi namijin nan shari'a bai ba shi hanya ya je wani aure ya kara kan wannan mai zai je wannan ya taka doka ha amma ka iya an yi aure masallaci amma ka je ka register ne kaman kana shaida ma register kaman a na yi aure na ina da wanga mata na yi aure musulunci amma ina so dai a yi mini shaida ne kawai
ya zama kan takarda
wannan daban ha now ko in ka yi aure muhammadiya ne ka yi aure ordinance ne ka yi aure gargajiya ne dukkan su wadannan aure abu guda kenan shine ya kamata ka zauna da kai da matanka ko kai da mijinka a zauna zaman aure ne zaman aure shine ba cin zarafin juna ba ce wannan zarafin gida bature na ce wani domestic abuse wadannan duka ba shi nan kowace so wani fannin aure ka je kai duka ba wannan cikin shanin batun aure idan kana nan da mijinka ko kana nan da matanka kuma yawancin lokaci ana ganin cewa maza ne kawai suke cin zarafin mata a cikin gida in yazo shi shanin aure amma akwai lokaci da yawa kuma da kuma ka je kotu akwai abubuwa da yawa na zuwa kotu da kake ganin akwai wasu matan kuma su ma
suna cin zarafin mazan su
mace ke cin zarafin namiji maji ne ke cin zarafin mace ne duka zaka iya kaje ka kai kara domin duka shari'a ya hana wannan amma da yake mu mun zama mutane mu yan Africa ne yawancin lokaci bincike na gwadawa cewa ma yawancin mazan da ake cin zarafin tu a cikin aure ba su iya su fito su je su kai kara saboda wani babban kunya ne musu inda ma da su je su kai karan ma za a yi musu dariya ce kai namiji ka zauna mace taimaka haka amma takaice dai shi cin zarafi a cikin gida na batu aure abu ne wanda shari'a ya hana bancin ma batun shanin aure inji bature ce criminal offense ne wato laifi ne fine so in kai da namijinka mijinka kuna gida dole ne ya baka ci da sha yaranka ya muku sutura ya baku inda da ku kwana ko ma kai da shi kun samu wani sabani ko kai da shi wani bacin rai ya shigo tsakanin ku wannan ba daidai ne ya ce saboda kai da shi kun samu wani bani yasa bai ci da kai bai sutura da kai kuma bai baka wurin kwana ba idan namiji ya maka hakan wato yana cin zarafin ka gida kenan ana kiran shi domestic abuse da kai ka kai karanshi wuri biyu ne akwai civil akwai criminal shi na civil da ka je gaban kotu ne ka ce ga abinda famiji na ke yi mini ina son court ya bashi izini cewa ya bashi umurni cewa yayi abinda ya kamata yayi ya azurtar da ni ya bani ci da sha kuma ya bani wurin kwana court zai kira shi ya ce mai kamar hakkinta ne ya kamata kai masa
wannan abin ina tambaya ko da baka yi register a kotun ba idan ka zo court zai maka
ko ba kai register court ba
sai mun gode kore da gaske anan zamu dakatar da tattaunawar mu idan Allah ya kawo sabon mako zamu ci gaba da inda muka tsaya yanzu kuma mu shiga bangaren inda zamu ji tarihin wani likitan gargajiya
ya fi da wani ke magana
shin kina magana da Dr. Isha na Africa Champion Herbal Clinic ke abinin kuma shi kungiyar da ke cewa Kenya sai Buffet kuma ni ne Gaston Ghana Physician Traditional Medicine Ghana Physician Traditional Medicine Association Ashanti Regional Chairman kuma Universal Plant Medicine Traditional Healers Association ni kuma ne Vice President Nationwide.
Wato shi likitocin gargajiyar ma suna da kungiya kenan a duk faɗin Ghana.
Haka muna da kungiyoyi da ya zama wanda gwamnati ya san su daidai biyar affiliated ones nun ya karu daidai ya 31. Don aka hada wayan da duka suke fall under the federation da ake ce mai GAFCHAM Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association.
Komo ki tambaya wane ne doctor dan ba mu takaitaccen tarihin ka
na gode da bani wanga dama ina gaida masu saurara wanga sashen radio mai girma da ke jin shi duniya baki da Dr. Isha na yi aikin ga musamman na yin ci shekara 17 kenan kan biyan fara wanga aiki sai da naja kasar UK to akwai musamman da na samu ni da kaina aka kwantar da ni ji aka yi hidima da ni da yi ba.
Wato G Kofanochi Teaching Hospital babban asibitin da ke birnin Kumashi.
Wata D5 na kwanta amma da na komo gida in ya jima ne sati biyu uku duka kai da ya min ciwo na je likita ya tambaye ni magungunan da yake so ya bani suna da tsadai a na gani lokacin kuma matasa na aiki alaba ina da stores na ce musu zan yi biya an ka zana kundi can gida shi kasan waje UK aka kwantar da ni kudin Elizabeth Hospital wani na samu NI na an ga mami da GP daban-daban da sun kai biya duka problem bai so ba da kai da giwa Allah ya sa nazarin hadu da wani daktar India shi yadda yake aiki mai kana ganin kaman ba aikin bature bane aikin gargajiya sunan Indian da yake bayan wannan da na samu Allah ya sa na samu lafiya ki wani lokaci kadan sai zama abokina through wannan na samu hanya na shiga college na Harvard da bature daga Dagenham daga haka na komo Ghana kuma na je akwai school na homeopathy into plant medicine back at my medicine college da na komo na shiga cikin kungiyar da kadan from PRO na zo na zama treasurer from there to the chairman na hada mutane da bere iyaka na kai su KNUA aka je aka yi certification course bayan wannan yanzu ana ciki ana diploma and degree albarkacin kungiyar ga da kuma da na hada mutane dan shi inda ta fannin aikin maganin gargajiya insha Allah na yi gudugudu na na ce mun kore ciki saboda an gama na science an gama na gida ake yi saboda ya samu farko da ake yi daga kawai shi kamun falgin ji ka fara yanzu an hada science da nake kai mutane a je a yi gwaji cikin magungunan na gani maganin musamman tabbas yadda ake yi tunanin shi ake yi magunguna sun fito na maganin gargajiyan da yake aikin da ba mu sun sa zato zai yi wannan ba.
Zai yi wannan ayyukan.
Ya bar maganin gargajiya.
Na aka haifi doctor na ya yi rayuwa wani makaranta ya tafi.
Na fara school daga Buwafi. Na ni ai from Buwafi. Baba na ya aikin mais daga wurin na muka zo kuma shi. Sai dai to champion preacher from there. Wuri zai karfi na jina karbi su that was 1987 daga wurin nazo KTI daga KTI na kare school na technical school na yi carpentry and joinery na yi CNG FM furniture making from there na buri aikin kaina na da sawmill da na buri daga bafo muka aiki daga wurin nazo na shiga cikin sana'a alaba daga alaba ne kasan waje yau abin ya zo ya zama shi wannan na sanadiyan wannan yau na shiga cikin kawo shekara goma sha shida zuwa bakwai kenan da yake inda aka ce organization na haba da ke ita babbar kai na baya kuma yadda za a organize ta yi duka kowane lokaci muke gaba-gaba mu mai shiro maganin gargajiya ya samu don tsayawa kuma ya yi yadda ake son shi.
Yeah.
hakan kuma kai sai zamu shiga madafa.
Assalamu alaikum masu sauraro mu cikin shirinmu na kwalama, kuma muna tare da Hajji Yakubu Diamond. Za ta muna abinci wadda ta kira ta ce jollof da dawa. Na san mun yi jollof da dama da yau, amma na dawa dawa dai bamu yi shi ba. To malama assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ire jollof da mu dafa jollof muna need tomatoes mu. Muna ni albasa albasa ga garlic da papo shito ban wasa da papo shito don kamshin shi eh muna ni mai mu shinkafa mai lafiya mu use naman kaza okay naman kaza ina son chicken wings sa mun use chicken eh fukafukin kaza mun use chicken wings eh da magi sometimes mun use magi ba na sa garlic da ginger da papo shito she ba shi gomu curry powder isa kasa mai ka kan wuta a ce dai na zazzabke naman kaza fukafukin kin kazanga na samu roman shin aji sai in soya in aji zabkewa na daddaka ginger kakaduro da garlic da gishiri da ina da adobo sai sa adobo amma
farunwa
ginger da adobo da gishiri sai in zabke yazo bisa musa ba musa wadi na sometimes ma ban sa ruwa amma sometimes ina sa ruwa kuma kadan sai tashi don ina son roman wannan naman kazan ne yadda fu sai zon doki in soya in aje amma na aje ruwan sai mai shi nan da na soya da shi nan in sometimes wani ya sinke cikin shin siyaye zon sa kan sabon silver kan sabon silver nan yanzu na diba ruwan na aje ruwan jiki kuma na aje stock sai zon sa albasa nan da na yanyanka na slice na shin sa sai zon sa tomatoes da kanshi fresh tomato sai zon sa tin tomatoes kuma cikin na sa tin tomatoes sai kawo ga garlic da onion da wanga da nayin sai zo sa sometimes skin oil in run na yasa curry powder don ya bash kamshi bayan curry powder nan no sai sa albasa kin gan gidan duka yayi kamshi kowa ya shiga kinji eh me yake dafawa isa yayi haka nan sai zo na musawa sometimes nayin kawo naman da na so yanzu sa naman kazan sometimes kon ban sawa amma bayan na ya kan gan nan ban sa ruwa ban sa komai sai kawo perfume rice din nan zo wanki zuba sai in mosa ya shiga kingan shinkafan yayi karfi ina shinkafa ina jollof ban mosawa daga na zuba cikin na mosa na rufi dan zo ya nuna haka nan ke dafa jollof it's on my hands
okay
isa nan ya kana nan sai zo sa shinkafa cikin sauce da na yin nan in zo sa amma don da wadawan nan ban sa shinkafan straight na zo zuba ruwa kadan ruwan kuma ban zuba ruwa dai na zo zuba stock
wanda
aka zabke da shi naman kazan shi dan zuba ina zuba sai in daddaka da wadawa sai zuba kai sai rufi sai taso ya fara tafasa kinji da wadawa sai zo wanke shinkafa sai zuba sai sauran stock na zo zuba kai in measure na rufi in sa gishiri ina rage wuta ban tabawa ina dafa jollof in ka zo kai skin in ka sa min tato na yafi shi da kai don ni ban motsa cikin jollof ina da special sauce pan for jollof ina zo ya nuna na yin kulle ido na kan ga dafa jollof na yin dafa jollof pa ba jollof ma ka diba na yin dafa abinci ma na ta taba sada abinci kuma da take sada abinci da su ba da data tayar da workers su take biyan su su tashi su sa wuta ya aiki na tana tayar da mu muna kuka kaman yaya mu da suke aiki sai ta ce ku mata ne ku koyi jau na gode mamma na don sai dan ce ban dafa abinci na yi dafawa isa da haka nan jollof na ya nuna sai zo sai inda ba da wadawa ne kin ga nazo na slice carrot da green pepper da spring onion sai da yadda fun nan sai zuba kai sai daga shi aka ga cin sai juya no sai green pepper da spring onion da carrot na sai ya mix sai sai na kushi ton sa maka kadan jiki in kawo maka juice na yin salad kuma sai zo kara salad
to madalla sai dai masu saro kar ku yi nisa domin kuma har yanzu muna nan a madafa wato kitchen inda za ku ji wani kayataccen girki na gaba
yau muna dauke da girkin kabeji mai nama wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade wanda turawa ke kira dolima abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da dandano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata su yi man gyada. Ta wanda ake gabatar da wannan girki zaki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada zaki ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sashi a tukunya haka da dan ruwa da dan gishiri kadan sai ki dan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire zaki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so zaki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne ki riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasan ki koren tattasan ki sai ki yanka albasa ki yanka carrot din ki ki hada su gaba daya da su kitan jajjaga tarugun ki shi ma ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda in son samu ne an fi san danyen saboda ita ma ta fi kan dandanan ta ya fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun busun danyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai zaki dauko shi ki hada cikin wannan kwadi shi ma ki hada da shi a ciki shi ai duka aka gama sannan yi a fara wannan nadi bayan kin gama hadin nan gaba daya uwar gida zaki zo ki dauki wannan mai naki sai ki hada shi ma a ciki ki dan wannan daidai wa daidai ki zuba a cikin wannan hadi ki motsi shi gaba daya ki cakude amma man ana so ya dan ji sosai saboda shine sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki dauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan hadi in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara daya ma ya ishe ki idan kuma yana da dan yawa to zaki kaman bakin mutum biyar zaki iya samun kamar kwai guda uku sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada shi motsi gaba daya sai ki dako wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa kowane gefe kenan idan kika linko shi ne gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki linko shi ta nan dayan bangaren dama ki dan linko shi dayan bangaren hagu sai ki saka abin sakace kawai sai ki nade shi uwar gida bayan kin gama wannan hadi kin gama nadi zaki dauko tukunyen ki ki zuba sai ki sa kaman zaki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a kasa sai ki daddora wannan nan nadi da kika yi a ta'a da ruwa a kasa kaman zaki dambu daura wani abu a bisa bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai danni bayan ya gama in yana in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu zaki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu zaki ji kanshin shi ya dimi mihi da makwafta na cewa baiwa Allah ne kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne zaki san abincin ki ya gama dahuwa
masararo baki dai kuma nan ne zamu ja labulan shirin namu na yau a madadin Hawwa Abdul Karim da dukkan wadanda aka ji madoyin su a cikin shirin sai Fiona Nanduri da ta hada mana shirin a washe Sharif ki sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai an ji mafi